sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfi Hashim kuma tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Laraba 12 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Amina da kanin labarai.
A yau Laraba ne shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da suke rufe wani taron koli a babban birnin kasar Lithuania. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton wasu sabbin harare ta sama da Russia ta kai a yau Laraba ciki har da jiragen sama mara matuki. Hukumomi a Pakistan sun fada a yau Laraba cewa wani harin da 'yan ta'adda suka kai kan wani sansanin soji a lardin Baluchistan mai fama da rikici ya kashe sojoji hudu tare da jikata wasu biyar.
To Allah ya kyauta kan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa karo na biyu rundunar sojojin Najeriya ta kone wani jirgin dakon danyen mai matakin da wasu ke ganin.
Saboda haka wannan mataki da aka dauka sako ne aka isar cewa wato da a tsaya a yi ta shari'o'in wanda a ƙarshe ko an karbi jirgin za a sake wato yin gwanjansa ne kuma a siya kuma a sake mai da shi.
Haka kuma za a cewa an bude taron kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka kasar Botswana.
Takin da anka ba wannan taron bane kara ma Afirka daraja wato ta hanyar kamfanoni waɗanda ke aiki a cikin Afirka.
Daga nan za mu kawo muku shirin arewa a yau da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya.
To ga labaran duniya kashi na farko. A yau Laraba ne shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da suka rufe wani taron koli a babban birnin kasar Lithuania inda suka jaddada goyen bayan su ga Kiev na shiga kawancan amma ba su kulla wani takamamman alkawari ko lokaci da Zelensky ya nema ba. A yau mun haɗu a matsayin daidai da juna. Ina sa ran ranar da za mu haɗu a matsayin waɗanda suka kulla kawance, in ji Sakatare General na NATO Jens Stoltenberg. A cikin sanarwar da suka rubuta jiya Talata, shugabannin sun ce za su iya mika goren gayyata ga Ukraine don shiga cikin kawancen idan abokan kawancen suka amince kuma aka cika sharuɗa. Kasancewar Kiev a cikin kawancen na NATO a tsakiyar mamayar Russia zai buƙaci abokan kawancen su yi amfani da ka'idar kai hari kan ɗaya, kai hari ne ga kowa, wanda ke kunshe a cikin mataki na biyar na kundin dokar kungiyar, lamarin da zai sanya mambobin cikin rikici kai tsaye tare da Moscow. Duk da yake bata tsawaita saurin zama memba ba, NATO ta yi watsi da bukatun da ta gabatar wa Ukraine na cika sharuɗan shiga kawancen, jerin manufofin siyasa, tattalin arziki da soja wanda dole ne ta cimma kafin shiga cikin kawancen. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton wasu sabbin harare ta sama da Russia ta kai a yau Laraba, ciki har da jiragen sama mara matuki da Iran ta kera da suka auna Kiev babban birnin kasar cikin dare na biyu a jere. Sergei Popko, shugaban hukumar soji ta Kiev, ya faɗa a sakamakon telegram cewa an bai wa Kiev sanarwar gargaɗi ta iska wadda ta ɗauke tsawon sa'o'i biyu, kuma sojojin saman Ukraine sun lalata dukkan makaman na abokan gaba a yankin Kiev. Jiragen sama mara matuki na Shashed sun kuma kai hari a kudancin tashar jiragen ruwa na Odessa. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Sojojin Ukraine sun ce sun harbo jimillar jirage marasa matuki 26 da Russia ta harba. Jami'ai a yankin Kiev sun ce tarkacen da ya faɗo na jirage marasa matuki da aka harbo sun lalata gine-ginen gidajen jama'a da dama. A hukumomi a Pakistan sun faɗa a yau Laraba cewa wannan harin da ƴan ta'adda suka kai kan wannan sansanin soji a lardin Baluchistan mai fama da rikici ya kashe sojoji hudu tare da jikkata wasu biyar bangaren yada labarai na rundunar ya ce wasu ƴan ta'adda guda biyar sun yi yunkurin kutsawa cikin cibiyar da ke gundumar Zob da ke arewacin lardin da sanyin safiya amma sojoji suka tare su sanarwar da aka fitar ta ce a wani kazaman musayar wuta da aka yi an kakkabe ƴan ta'addar cikin wani karamin yanki da ke kan iyakar inji sanarwar inda ta kara da cewa wani harin ramuwar gayya ya kashe ƴan ta'adda uku masu dauke da mugan makamai ana ci gaba da aikin shara na jami'an tsaro domin kamo sauran ƴan ta'addan biyu inji rundunar tun da farko wani babban jami'in gwamnatin gundumar ya tabbatar da cewa ƴan ta'addan sun kai hari a yankin Zob Azim Kakar ya shaida wa manema labarai cewa an kuma kama fararen hula An kuma kama fararen hula a rikicin inda wata mace ta mutu wasu biyar kuma suka jikkata.
Tunan ba da jimawa ba. Amina zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda sojojin ƙasar a karo na biyu suka kone wani babban jirgin dakon danyen mai da ya kai shekaru 15 yana satar mai daga Najeriya. Hassan mai na kai na daga Abuja. Ya aika mana da wannan rahoton.
Shi dai wannan babban jirgin ruwan dakon mai da aka yi mai rajista a Najeriya. Jirgin yakin sojoji mai saukar ungulu shine mai aman wuta daga sama inda ya kone shi kurmus. Jirgin ruwan wanda ke dauke da danyen mai da aka sata daga yankin Escravos na Jihar Delta ya kuma nufi kasar Kamaru ya shafe sama da shekaru 12 yana satar gurbataccen mai daga Najeriya a cewar masanin tattalin arziki Dr. Yushewu Aliyu. Kona wancan jirgin dakon mai da sojin suka yi mataki ne mai kyau.
Ma an yi sar da wani babban sako ga waɗanda suke da hannu cikin irin wannan badakala na satar danyen man fetur Najeriya da kuma kokarin kare su. Saboda haka wannan mataki da aka dauka sako ne aka isar cewa wato da a tsaya a yi ta shari'o'in wanda a ƙarshe ko an karbi jirgin za a sake wato yin gwanjansa ne kuma a siya kuma a sake mai da shi. Saboda haka wannan mataki ya yi daidai.
Ko a watan Oktoban bara sai da jami'an tsaron Najeriya suka kone wani jirgin da aka kama yana satar danyen mai daga Najeriya.
Troops also recovered 1,675,700 liters of crude.
Mataimakin daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General Abdullahi Haruna Ibrahim, yayin da ke jawabi a taron manema labarai a nan Abuja a baya-bayan nan, inda ke bayyana cewar sojojin Najeriya sun kwato litar danyen mai miliyan 1,675,700 da kuma sama da litar mai 74,000 daga barayin man sannan sun hana satar mai da kimarsa ya haura naira miliyan 500 duka a cikin makonni ukun.
A total sum of 503,660,500 was also denied to oil
theft. Al'amarin satar danyen mai a Najeriya dai abu ne mai daura kai. Da wasu ke cewar Allah ne kadai ya san yawan man da ake sata a kowace rana da wani lokacin ma ake zargin jami'an tsaro da hannu dumu-dumu a ciki.
The military is at the center of oil theft.
Tsohon mai fafutuka a yankin Niger Delta kenan Alhaji Mujahid Dokubo Asari ke cewar sojoji ne ke kan gaba wurin satar danyen mai a Najeriya. Kashi 99 na satar mai sojoji ne ke yi musamman sojojin ruwa da sojojin ƙasa.
99% of oil theft can be traced to the Nigerian military, the army and the navy.
Asari Dokuban dai a gidan shugaban kasa yayin wannan babbar magana bayan ya gana da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ko da yake daga bisani sojojin sun yi watsi da wannan zargi nasa. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai tunkari karubalan satar gurbataccen mai da masana ke cewar in ba a yi da gaske ba zai iya durkusar da tattalin arzikin kasar dungurungum. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya fara ziyarar kasashe uku na Afrika yau Laraba a kasar Kenya a kokarin sa na fadada hulɗar kawance ta tattalin arzikin kasar Iran a sakamakon illar takunkumin da Amurka ta kakaba mata. Jami'an Iran da na Kenya sun Jami'an Iran da na Kenya sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi biyar na fahimtar juna a fannonin da suka hada da fasahar sadarwa, inganta zuba jari, kiwon kifi da na kiwon dabbobi. Baya ga Kenya, ziyarar Raisi ta hada da wato biyawa Uganda da Zimbabwe. Shine shugaban kasar Iran na farko da ya ziyarci Afrika cikin fiye da shekaru goma. Babu ɗaya daga cikinmu da ya gamsu da wato yawan kasuwancin da ake yi a halin yanzu da kuma musayar tattalin arziki da ake yi tsakanin ƙasashen. Raisi ya faɗawa manema labarai a jiya Laraba. Zababban shugaban ƙasar Paraguay ya sha alwashin goyon bayan Taiwan. Shugaban Paraguay ne jiran gado Santiago Pena ya faɗa yau Laraba cewa ƙasar za ta goyi bayan Taiwan na tsawon wa'adinsa na shekaru biyar. Yana mai jaddada ta a matsayin abokiyar hulɗar diplomasiya ta Taipei a kudancin Amurka. Association na ɗaya daga cikin manyan biranen da suka rage a yankin Latin America da har yanzu suka amince da Taiwan bayan Beijing, wacce ke ikirarin tsibirin a matsayin yankinta, ta kwashe shekaru da dama tana ƙoƙarin shawo kan ƙawayen Taipei da suka wato da su sauya salon ƙawance.
Amina Bahar Auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau Laraba aka fara gudanar taron kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka a birnin Gaborone na kasar Botswana a karo na 15. Taron wanda ke samun halartar wasu daga cikin shugabannin kasashe irin su Muhammad Bazoum na jamhuriyar Niger. Lokaci na tattauna hanyoyin ƙarfafa harkokin kasuwanci da zuba hannun jari don bunƙasa kamfanoni da masana'antu a nahiyar Afirka. Wakilin muryar Amurka Solomon Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A yayin wannan haɗuwa ta tsawon kwanaki hudu za a saurari bahasi daga mutane 100 da suka hada da shugabannin kamfanoni da ministoci dangane da sabbin hanyoyin kasuwanci da na zuba hannun jari da irin alƙawuran da ake ganin za su ba da damar ƙarfafa harkoki a tsakanin Amurka da ƙasashen Afirka ta yadda nahiyar za ta amfana da wannan hulɗa fiye da yadda abin yake a baya. Tsohon ɗan majalisar rokokin ƙasa Abdulmuni Gusman na ganin yiwuwar Afirka za ta ci gajiya ta hanyar abin da ke zama sabon samfari.
Takin da anka ba wannan taron bane ƙara ma Afirka daraja wato ta hanyar kamfanoni waɗanda ke aiki a cikin Afirka. Abin da ake nufi nan shine wato kamfanonuka waɗanda ke son su zaka ƙasashenmu su girka sana'o'insu ya zama sun zo sun sami goyon baya ga gwamnatocin ƙasashenmu kuma sun tafiyar da aikin su tare da amfani da dukkan albarkatu na ƙasashenmu wanda shahi ilimi abin da shahi kuma kayayyaki wanda ake nomawa da sauransu ko kuma wanda ake haƙowa a ƙasa ba tare da an ɗauki wannan kayan an tafiyar shi an sarrafa su ba abin da ake so wato nan cikin ƙasashen namu a sarrafa wannan kayayyakin har a kai ga abin da ake so na ƙarshe.
Aƙalla mutane 1000 ne ke halartar zaman na US Africa Business Summit na wannan karan. Shugaba Muhammad Bazoum na Niger na daga cikin shugabannin kasashen da aka gayyata a matsayin bakin musamman a wannan taro, sai wasu ministoci daga kasashe 25 na Afirka da ɗaya gefe tawagar wasu jami'an gwamnatin Amurka su 50. Masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi na ganin wannan a matsayin wata damar da shugabannin nahiyar za su yi magana da baki guda domin morar arzikin da Allah ya hore mata.
Haka ne ya kamata shugabanninmu su kutumta mu kasashen Turai. Muna son a zanki sarrafa abin da ake tunawa kasashenmu cikin kasashenmu. A zo a kawo machine a dauki ma'aikata kasarku a biya su kuɗi. Ma'aikatan nan za su amfani da wannan kuɗi su sai kaza su sai kaza su sai kaza, kenan kuɗi za su karuwa cikin ƙasa. Muna da petrol, muna da charbon, muna da gas, muna da zinariya, dukkan wa'ansu alahuna da ake sa cikin jirage nau'in karamin aiki a cikin wannan kamfuta to Afirka tana da su su jaman din nan
Amurka da Afirka na da daddadiyar hulɗar kasuwanci a ƙarƙashin tsarin da ake kira AGOA to sai dai an dan fuskanci cikas a shekarun baya saboda dalilan siyasa mafari kenan wasu ke daukar taron na US Africa Business Summit a matsayin hanyar warware wannan kulli
to wannan shirin ya samu matsala ne a lokacin da shugaban kasan Amurka wanda wuce shi ya kacancana shi wanda ya zama wato yanzu ba shi da wani tasiri ina ganin wannan ana so a farfado da wannan hulɗaci da wannan dangantaka karkashin wanga shugaban kasa na Amurka wanda yake gana mu gani yana son ya fidda haƙƙin kasashe matalauta kamar na Afirka kenan
a shekarar 1997 ne gwamnatin Amurka ta fara shirye wannan taro da aka damƙa al'amuran tsare-tsaren sa a hannun sashen hulɗa na Corporate Council on Africa CCA kuma wannan shine karo na biyar da wata ƙasar Afirka ke karɓar bakuncin sa Sule Mumuni Barma mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Solomon Barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 to anan Washington DC a goma na cewa ƙarfe 11:16 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
domin farewa da harjiki da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraro barkamu da dawowa shirin arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki tarbiyya tarihi da sauransu sabon shirin arewa a yau zai duba shawarwarin hanyoyin raya tattalin arzikin arewa ta hanyar kama sana'o'i raya noma da kuma amfana da dimbin ma'adinai masana na cewa akasarin 'yan arewa na fassara azancin zancen kwanan kaza ne akan dami akan samu wasu matasa daga arewa na tafiya kurmi don yin 'yan ƙananan sana'o'i kamar yankan farce wato kumba loading kaya a kamfanoni tuka babur da sauran irinsu matasa da kan yi gudun na duke tsohon ciniki kan ce rayuwar gararan ba a birane ta fi musu sauki da ratsawa cikin karangiya amma ai ba wanda muna baturen rani ne
arewa lumin ta samu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe
Injiniya Sa'ad Abubakar Abdullahi da yake matsayin tsohon ma'aikaci a kamfanin mai na NNPC ya ce baya ga batun neman fetur a arewa kar a daina raya lamuran noma.
Ni dai yanda na gani da duka gwamnoninmu sun koma wa agriculture din nan don saboda in an koma wa agriculture yanzu a Gombe kaga muna da depo uku muna da dam uku na ruwa. Inda duka gwamnati za ta koma wannan dams dinmu nan a yi canals da channels su bi ta kowane local government wanda ma baya kusa da dam ne sai ya zamana da za mu rinka noma sau uku sau biyu sau uku a shekara saboda haka in dukanmu muka koma a agriculture to za ka ga cewa mun zama very relevant kuma mun zama ya kamata ko da Gombe state kawai za mu iya ciyar da arewa kuma haka Kano already su suna da canals da channels wanda kara su kawai za a yi dole gwamnoninmu ko mun ki ko mun so mu koma wa agriculture in muna so mu zama relevant shine babban abin kuma wannan hanyar jirgi da za a yi daga Kano zuwa Niger din shi ma zai mana amfani don ba wai dole bane sai mun yi amfani da harbin Najeriya ko harbin kudu za mu yi ta Niger din yanzu ma ai kaga yawancin motoci ana kawo su ta wurin saboda haka in hanyar jirgi nan ya riga ya haɗu to za ka ga damuwarmu ta arewa din za ta ragu kayan amfanin gonanmu za su iya tafiya ta Niger ba wani damuwa amma kamar yadda na ce in duk arewa ta koma agriculture za ka ga koman ma ba zai dame mu ba don saboda yanzu ai kaga a Kano da abin da nake ce maka a yi su canals da channels din su je kowane nook and cranny to haka a Kano ma akwai canals da channels shi yasa za ka ga ko talakan Kano shi ba matsiyaci ba ne don zai yi noma sau biyu ko sau uku a shekara za ka ga kullum suna cikin kuɗi to dukkan arewa aka yi utilizing dams da muke da su na arewa kuma muka koma agriculture za ka ga wani wuri za su yi noma sau biyu wani sau uku a shekara to wallahi na faɗa maka sai dai kudin su saurare mu. Ai shi man fetur kam kuma kusan yanzu ana electrical cars da sauransu da makamantansu. Kaga relevance na mai din yana kokari ma ya tafi. Dole mu ne kominki komin su a arewa din nan mu koma agriculture. Shine babban abu ni kam shine shawarata kowani gwamna kar ya damu da wannan kudin man fetur din ya da kawai in ya same su a zo a duba ya za a haɓaka agriculture inda ake da dam a jaruwa a yi canals da channels na kanon nan fa tun muna secondary school aka yi su that is early 60s amma har yanzu ko maintaining nasu ba a yi kuma ruwa yakan tafi ya zaga ya sake dawa cikin dam. To ya kamata duk arewa a yi irin waɗannan abubuwa mu tabbatar da a kowane shekara muna noma sau biyu ko sau uku to za ka ga ba za mu sami damuwa ba economically in Allah ya yarda.
Mun gode injiniya Sa'ad.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya.
Yi matsohon dambogon arewa Alhaji Yusuf Adamu ya ƙara ƙarfafa bayanin injiniya Sa'ad Abubakar ne.
Akwai haƙƙi a kanmu dukanmu. Mu dai ba mu ce mu yanzu shugabanni ba ne masu bin shugabanni ne. Amma manya-manyan shugabanninmu na arewa ya kamata su haɗa kai. Haɗa kai a kan cewa kamar yadda Sadone ba mu shugabanci na gari na ƙwarai. A yanzu ma mu sake samu shugabanni wanda za su yi magana kowa ya ji. A yanzu magana nan da nake yi ma ba wani wanda zai tashi ya magana a saurare shi wannan koma baya ne. A na biyu shi kuma rayuwar da muke ciki din nan akwai ma'adinai da yawa a arewacin Najeriya nan. Mu samu economic team, economic forum na arewa wanda za su zo na su ba mutane shawara na abubuwan da za a yi ma'adinai ko ta yi na akwai su a zo na a yi amfani a sarrafa wannan ma'adinai wanda za su yi wa mutanen arewa amfani. Kamar yanzu North East Sub-region ya kamata mu zona ko sunan factory ɗaya ne gwamnonin mu gaba ɗaya su haɗu a yi mana factory guda ɗaya babba wanda zai ba mutane aiki ana samu ana sarrafa siminti ana sayarwa ana samun kuɗi mu ba da support mu ce to gashi yau din nan a arewa an haɗa kai ana neman yanda za a yi gyara muna neman yanda yanzu ƴan kudu suna cewa za su je su buɗe wani kasuwa a ba mu kuma muna tunani da za mu yi kasuwar su tumatur albasa a arewacin Najeriya wanda su ma za su zo da mota su saya a nan a samu harajin da zai shigo mana. Na ukunsa kuma yaranmu mutanenmu wannan masu zuwa kudancin Najeriya su je su yi yankan farce su je su yi shusha yana a nuna musu cewa fa dole su zo na gida ko lambu ne na yalon bello tunda Allah ya mana albarkan ƙasa ko lambu ne na yalon bello ko na gauta ko na wani abu a zona karas da waye za su iya su yi wannan lambun a gida. Gwamnoni su sa ƙarfi a noman rani da wasu abubuwan da ya kamata a dinga tura abubuwa a kudancin Najeriya. Skill acquisition center duk state din Najeriya a yi su a koya wa mutane yin takalma jakakkuna kayan sawa su kayan ɗinki da wasu abubuwa su shed da kake gani ana gaya sawa a leda kake gani kamar da kudu ake kawo duk a Najeriya ke ɗinka su. So mu samu irin wannan koya a yara aiki da POP sai a ce ma wani mutumin Kenya ne a Kotonu ne kowa sai ya zo kafin ya muku POP yanzu yara yana yi a ƙara koya musu yanda ake yin wannan abubuwan su gini. Su gini da ake dinnan nan gaba kar mu zona mu ce sai mun gira mun je mun nemi wani daga wani waje ya zo ya mana gini. Na hudunsa kaya wanda ake kawowa ake importing din su a Najeriya mu tabbata mutanenmu sun shiga wannan harkan gwamnati ta taimaka musu ko abin da ake cewa palliative gwamnati za su taimaka muku da kuɗi ku je kuna shigowa da kaya ƙasar nan. In akwai shugabanni adalai wanda za su zo na su ga lalle wannan abun an yi shi kuma mutane sun samu amfani a ciki ana yin shi kuma zai yi in akwai shugabanci ai harkan duk ya tsaya akan shugabanci ne. Tun lokacin sa da wanda ya bamu shugabanci da ya tafi mun kasa mikewa mun kasa taking seti yanzu akwai a fene fere akwai kungiyar iyamurai sai su tashi su yi magana su ce kar a fita a tafi ma yajin aiki ko a rufe wani gari a yi wani abu sai a yi akwai wanda zai iya gaya ma wannan ne a arewa sai nuna ma har yanzu mu ba mu da kaman shugabanci kenan ko zaɓen nan da ka ga an shiga an yi shi mutanenmu ba su haɗu an abun nan ba an yi mana abubuwa da yawa wanda ya kamata a zona a samu shugabanci ai sarrauna abun da ya yi mana ya ba mu shugabanci ya yi preparing ɗinmu. Da fa ba makaranta ba private school ne a arewacin Najeriya ko daya duk makarantan gwamnati ne makarantan gwamnatin nan an tabbata akwai malamai a ciki suna koyarwa ana ciyar da yara ana ba su komi sutura wannan abin yanzu ya zama bashi so yau din halin da muke ciki in ka ji kudin da yake kashewa a makarantu yara kuma za ka ga ani yara na suna private school fi sabilillah amma ku ƴan wani wanda ba su private school ba su iya su tafi ma university to wannan abin ka san ba danjan da ya wuce shi to amma akwai abin da ake kira enabling environment yara za su zo na su yi karatu su samu ilimi kamar yadda da aka yi to da za mu fita daga cikin kangi daga kunci
masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to madalla ga da Nasiru Adamu Elika yanzu kuma lokacin da zamu zaku luka ɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ki aika mana ta email
sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga baban diman mambandi tare da Ali sarkin yakin Nima da tasi'u unguwar Tudu da Hamidu Kalala Buwadifa suka ce yunkurin gwamnatin Najeriya na neman ƙara kuɗin haraji na kamfanoni har kimanin tiriliyan 30 a cikin shekaru uku ya nuna cewa ta kwace rage kuɗin haraji da ta yi wa kamfanonin wanda hakan zai sa kamfanonin su ƙara farashin kayayyakin masarufi kuma hakan zai kara jefa talakawa a cikin kuncin rayuwa Allah ya kawo mana mafita sai sakon baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce muna fatan Allah ya sa kiraye-kirayen da gwamnonin jam'iyyar adawa ta PDP suka yi wa shugaba Tinubu akan kara kaini domin kawo karshen matsalar tsaro a kasar nan hakan zai kara zaburar da shugaban kasar don kara himma akan lamuran tsaron kasa sai sako na gaba daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace Allah ya kawo fahimtar juna a rikicin da ke kararin shaɓewa tsakanin bangarorin da ba sa ga maciji da juna a kasar Sudan amin sai wani sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Makiyari Madatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Hatsari Mai Kwamfuta suka ce salam don Allah muna ƙara tuni ga gwamnan mu na jihar da Magaram Lawali Ahmadu Madugu cewa har yanzu fa mu al'ummar garin Madatai da ke cikin shiya ta uku a jihar da Magaram muna nan cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki a wannan gari namu da haka muke roƙo ga gwamnan Madugu ta cewa da Allah a taimaka saboda muna matukar buƙatar wutar lantarki sai sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura yace tun saukar tsohon shugaban kasa Buhari daga kan mulki al'ummar yankin ƙananan hukumomin mulki 12 na yankin Daura muka rasa wutar lantarki to dama Buhari ake kallo muke samun wutar lantarkin ba don kuɗin da muke biya ba
to madalla kafin mu karkare shirin ga labarai amma a takeice
a yau Laraba ne shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da suke rufe wani taron koli a babban birnin kasar Lithuania inda suka jaddada goyon bayan su ga Kiev na shiga kawancan amma ba su kulla wani takamamman alkawari ko lokaci da Zelensky ya nema ba a yau mun hadu a matsayin daidai da juna ina sa ran za mu hadu a matsayin waɗanda suka kulla kawance inji Secretary General na NATO Jens Stoltenberg jami'an Ukraine sun ba da rahoton wasu sabbin hare-hare ta sama da Rasha ta kai a yau Laraba ciki har da jiragen sama mara matuki da Iran ta kera da suka auna Kiev babban birnin kasar cikin dare na biyu a jere Sergei Popko shugaban hukumar soji ta Kiev ya faɗa a sakon Telegram cewa an baiwa Kiev sanarwar gargaɗi ta iska wanda ta ɗauki tsawon sa'o'i biyu kuma sojojin saman Ukraine sun lalata ta dukkan makaman da wato na abokan gaba a yankin Kiev. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a yau Laraba cewa wani hari da 'yan ta'adda suka kai kan wani sansanin soji a lardin Baluchistan mai fama da rikici ya kashe sojoji hudu tare da jikata wasu biyar.
To madalla gaishe ki masu raro da haka ne makarkashin shirin namu na yanzu sai kuma an sake da shirin manajar da karfe 9:30 a wugan Najeriya Nijar Kamaru wanda ya daidai da karfe 8:30 a wugan GMT da Ghana Don sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu za a iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Amina Bahar Auna da ta taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai kuma Julie Levis Creation wadda ta hada shirin da rarraba da umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Lahashin Gumel nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.